يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Sake Kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na Fatoyin Rahma. Shirin da kan ba ku dama don aiko da tambayoyinku kan al'amuran da suka shige muku duhu cikin al'amuran da suka shafi addini da rayuwa. Kuma na aiko da waɗannan tambayoyi ne dai ta kan lambobin waya na 0805544413 da kuma 0703604455. Sai kuma 0707778462. Haka zalika dai kuna iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta kan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na Fatoyin Rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci a yau ma za mu tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda kuma shine zai amsa waɗannan tambayoyi naku. Ya kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Akramakallah, barka da zuwa.
Yawwa, assalamu alaikum.
To da yake mun shiga cikin kwanaki masu albarka na wato kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja, kuma muna amsa tambayoyi ne waɗanda suka shafi batun layya da kuma sallar Idi, kamar yadda muka fara a shirinmu da ya gabata. To yau mamalan za mu dora cikin irin waɗannan tambayoyi insha Allah, inda za mu ɗauki tambaya ta farko da ta zo daga Kamilu Garba Limanci, wanda ke cewa Allah ya ƙara wa malam lafiya. Tambaya ta ita ce, tsakanin shanu da raƙuma da kuma tumakai, wanne ya fi lada idan an yi layya da shi, kuma wani lokaci ya dace mutum ya yanka abin layyarsa? Daga Kamilu Garba Limanci.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بين هكا يوم وما سو سورة رمو أولنا اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لمي سنجي بياني أكن منين يفي ليا ومنين يفي فللا تكين دبو بليا دامن سني تيوا دبو بين داك دا إليا دا سوسوني بهيمة الأنعام. سبو رسو الله سبحانه وتعالى أنبتا تكين littafinsa, inda yake cewa wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Haka bahimatul an'am su ne waɗannan nau'ukan dabbobi da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe su a cikin suratul an'am 8 azwaj. Akwai raƙumi da taguwa, ko kuma sa ko saniya, ko kuma rago ko tinkiya, ko kuma akuya, ko kuma abun suru. Waɗannan su ne dabbobin ni'ima guda takwas wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata da su, kuma ake yin layya. To malamai sun yi saɓani dangane da wanne ne ya fi lada. An fi son a yi da wanda ya fi tsoka, ko an fi son a yi da wanda ya fi tsada, ko kuwa a tsakanin manyan dabbobi da ƙanana waɗanne ne suka fi lada? Wasu daga cikin malamai sun tafi akan fifita manyan dabbobi a cikin ƙanana, saboda haka suna ganin kai layya da raƙumi ya fi lada sama da kai layya da saniya. Kai layya da saniya ko sa ya fi lada sama da kai da ƙaramar dabba, rago ko tinkiya ko akuya, ko ɗan akuya. Suka ce saboda abin da ake buƙata shi ne ciyar da miskini. Ciyar da miskini kuma zai fi samuwa idan aka samu dabbar da tafi nama. To za a fi samun isasshen abin da za a ba wa mabuƙaci. Fakulu minha wa'at'imul ba'is al-faqir. Tunda akwai ciyar da mai bukata matalauci, kaga ya kamata a samar da ayi layyar da abin da yafi abin nan. Kuma sannan babbar dabba za ta fi tsada sama da karamar dabba. Suka ce gashi Abu Zar ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yace ayyur riqabi afdal, wa nabawa ne yan tashi, ko wace baiwa ce yan tata yafi falala a gurin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha, aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha, wacce tafi tsada kuma tafi wato daraja a gurin masu ita. Suka ce to kaga ba za a hada kudin manyan dabbobi irin su raƙuma da shanu da kudin kananan dabbobi ba. Sace saboda haka in har bai wanda tafi tsada ko ba wanda yafi tsada, yan tashi yafi falala, kaga kenan in aka tashi yanka dabba, dabbar da aka fi samun wato aka fi tafi tsada ya kamata tafi falala. To sannan suka ce ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake maganar wanda ya je sallar Juma'a, yake cewa wanda ya fita man raha fi sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana wa man raha fi sa'ati ath-thaniya fa ka'annama qarraba baqara wa man raha fi as-sa'a ath-thalitha fa ka'annama qarraba dhana. Kace Annabi ya ce wanda ya fita a sa'a ta farko ya je Juma'a, wato yayi sammako ya fita da wuri ya je a sa'ar farko, Annabi ya ce to kamar ya kusanci Allah ne ta hanyar yanka raƙumi ko raƙuma. Ce wanda kuma ya je a sa'a ta biyu kamar ya kusanci Allah ne ta hanyar yanka saniya, wanda kuma ya je a sa'a ta uku kamar ya kusanci Allah ne ta hanyar yanka karamar dabba wato rago ko tinkiya. Suka ce to kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi fifita masu zuwa sallar Juma'a, da aka ambaci wanda ya yi kowa zuwa da wuri sai aka ce kamar ya kusanci Allah ne da raƙumi, wanda ya bi masa baya aka ce ya kusanci kamar ya kusanci Allah ne da saniya, sannan na uku sai aka ce kamar ya kusanci Allah da karamar wato dabba. Kace to kaga wannan yana nuna fifikon wanda ya kusanci Allah da babbar dabba kamar raƙumi, sannan kuma kananan dabbobi. To wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai. Wasu daga cikin malamai suna ganin Allah subhanahu wata'ala a cikin lamarin ba wai yana duba girman dabba bane, ko yana duba dadin abin nan, dadin naman ta kawai ba, a'a ana duba abinda wato yake cikin zuciya ne. Da haka girma na dabba ko rashin girman ta ba shi zai tasiri ba. Allah ta ilan yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Don haka kada a kalli abin ta yawan nama a fifita mai yawan nama, ko kada a kalli abin ta yawan tsada a fifita wacce tafi tsada, a duba fa cewa abin ibada ce. Tunda ibada ce, to wanda Allah subhanahu wataala ya zaba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata tafi ita ce tafi falala. Suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ikon da zai yi layya da raƙuma, yana da ikon da zai yi layya da shanu, amma ya zaɓe ya layya da raguna. Saboda haka ba a taɓa samun Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata shekara daga cikin shekarun da ya yi ba ya yi layya ba hadaya ba, ya yi layya da raƙumi ko ya yi layya da nasa. Suka ce wannan ya nuna fifikon raguna. Don haka tunda har Allah ya zaɓa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan, to ya kamata ya samu fifiko. Suka ce wancan hadisi na maganar Juma'a bai zo a siyakin, wato ba a kawo shi a lokacin da ake maganar fifikon dabban layya bane, don haka ba zai zama nassi ne a mahallin nizaa ba. An kawo shi ne don a kusantowa da mutum ladan aikinsa ne. To sai aka yi masa misalin da zai fi ganewa da wuri, saboda zai fi ganin wanda ya ba da raƙumi yayi sadaka da raƙumi, yayi sadaka da wani abu wanda yake mai tsada, zai ɗara wanda yayi sadaka da wani abin da bai kai wannan ba, kamar sa ko kuma wanda yayi da sa ya ɗara wanda yayi da karamar dabba. Suka ce wannan shine kawai kwatancen da ake so a yi, amma a batun layya da aka zo sai aka Allah subhanahu wataala sai nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi da raguna, ya kuma yi tayi da raguna har ya koma ga Allah subhanahu wataala. Saboda haka wannan shi za a fi dubawa. Wasu malamai suna ganin a duba inda bukata take. Idan har ana bukatar taimakawa, wato shi wanda zai yi layya din, a inda zai yi layya din talakawa duk sun bebeye shi, kuma yana da damar ya yanka raƙumi da sa zai ya taimake su, to anan kada a ce kawai yanka rago shi kenan, a ce da shi ya yanka raƙumi ko ya yanka san saboda talakawan su samu abinda ake bukata, shi a haƙƙinsa zai fi yafi zama falala. Wasu kuma suna ganin a'a, maimakon a ce da shi ya yanka raƙumi ko ya yanka sa saboda ya ba talakawa, ya yanka rago kuɗin da yake so ya taimaka talaka da shi, ya ba su su a naira ko ya ba su su a dala ko ya ba su su ya ba su atsabar kudin su sai sun fi musu amfani sama da yanka dabba ya ba su su a nama don haka suna ganin dai a barta a karamar dabba ita ce ta falala wannan kuma ba yana nuna cewa kada a yanka babbar dabba ba saboda su suna cikin dabbobin da aka ce ayi layya da su
da sai sakon da yazo daga Ali Ubalile yake cewa malan kabarorin da ake kwanaki uku bayan sallah wanne mutum zai fara azkar din yau da kullun na bayan farilla ko kuma kabar
da ban zai fara azkar ne in an tashi in a bayan sallah ne zai fara yin azkar wanda ake yi bayan sallah kana sallama astaghfirullah 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 allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram sannan yayi tasbihai da ake yi guda 33 har zuwa karshe to sannan in ya gama sai kuma ya zo da waɗannan takbirat din ba wai takbirat din zai fara ba sannan kuma abinda ya kamata mu yi tambihi a kansa shine su waɗannan takbirat fa ba wai an kayyade su ne da bayan salloli ba kamar yadda wasu suka dauka cewa sai a bayan sallah ake Allah subhanahu wataala cewa thumma litukmilu iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa litukmilu idda kuma dan ku kammala adadin kwanakin azumin Ramadan sai wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wannan a Ramadan kai kabarbari da ake yi saboda nan to haka nan shi ma na bayan na sallar nasarlan abinnan Allah ta yi wazkurullah fi ayyamin ma'dudat ko ambaci Allah a cikin kwanaki kididdigo a cikin ayyam din a cikin yinin ba wai a kawai bayan sallah ba a cikin yinin gaba daya shi yasa aka ruwaito Abdullahi dan Umar ya kasance yana ambatan Allah a cikin waɗannan kwanaki ayyamut tashrik yana ambatan Allah a bayan abinnan khalfas salawat bayan salloli wa fi fustatihi wa ala firashi wa fi jawfi baiti yana yin sa lokacin da yake abin nan yake ya gama sallah da lokacin da yake kan shimfidar sa da lokacin da yake cikin tantin sa kowane lokaci saboda haka ba abu ne da aka kayyade shi da bayan salloli ba kamar yadda wasu suka fahimta a kwanakin ayyamut tashriq wato kwana na 11 12 13 ana yi ne kawai abin nan kwana na 11 12 13 ana yi ne kawai a bayan abin nan ba haka bane ana yi ne a duka yinin a duk sanda ya sawwaka sawun a bayan sallar ne ya sawwaka a bayan kowane lokaci zaka iya ambatan Allah din a ciki
to sai Abubakar Musa Umar yake cewa malam idan mutun yayi layya yace saboda yara yayi zai samu lada ko kuwa ba zai samu ba kuma malam mutun zai iya yi wa marayu layya da niyyar ladan Allah ya basu ba kawai su ci naman ba
to abinda na sani galibi duk wanda zai yi layya indai musulmi ne yana sa Allah a ciki wato zai yi ne saboda ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta masa wannan abun hikimar da take karkashin wannan kuma ita ma zai nufe ta yayi dan yaci ya ciyar da iyalansa ya ciyar da makotansa wannan niyyar tashi bata masa aiki dan yayi dan Allah sannan kuma a ci naman da yake ciki ai Allah subhanahu wataala shi yace fa kulu minha wa atimul ba'isal faqir kuci ko abin nan ku ciyar da wasu lokacin farko shekarar farko da aka yi layya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada wanda ya aje nama kowa ya rabar da naman sa kakaf saboda a shekara ana da bukata shekara ta zo ta gaba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waccan shekarar na ci ku haka saboda bukata amma wannan shekara akwai wadata don haka fa kulu wa at'imu wa dakhiru ku ciyar kuma ku yi ajiya saboda haka mutum na iya kasara abin din sa uku ya ciyar ya ci ya kuma ajiye wani nan gaba in ya bukata ya yi amfani da shi saboda haka dan mutum yayi da niyyar Allah subhanahu wataala ya bashi lada kuma ya yi sa su ci nama wannan baya zama laifi